Daga nan Birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:31:69 sai kuma kilohertz 1530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin radio amfani da sarauniya da far'a da noma da dalo da kuma niyya muryar arewa ko kuma biyoyi a freak zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Alheri Grace Abdu ce tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin gabatar da shirin a yau Litinin 12 ga watan Agusta shekara ta 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi tsakanin labarai.
Mukaddashin shugaban hukumar tsaron cikin gidan Amurka ya kare samame da jama'ansa wato suka kai da zamar diman masu wato baki haure da ba su da izinin zama kasar. Kada yan sandan Hong Kong sun yi amfani da barkonun tsoho akan masu zanga-zanga a jiya Lahadi a wasu wurare biyu. Wasu kungiyoyin jin kai kuma sun ceto karin wasu bakin haure 81 a ruwan Libya a jiya Lahadi.
Kanan labarin kenan. Kungiyar 'yan arewacin Najeriya mazauna Amurka ta kammala taronta na ƙasa da ƙasa karo na 27 tare da kira ga masu hali da baiwa su zuba jari a fannin inganta rayuwar matasa.
Taken wannan taron na wannan shekaran ya kasance akan tattalin karfafa cigaban matasa na rungumar akida da dogaran kai saboda neman yanda za mu tabbatar da matasanmu a gida suna samun abin yi da kuma abin kai da zai tabbatar da rayuwarsu.
Muna kuma da rahoto kan matakin haɗin gwiwa da aka ɗauka a jihar Plateau da nufin ganin an gudanar da bukukuwan sallah cikin kwanciyar hankali da lumana. Sarfi Lashin Gumel yana tafi da korafin jami'an hukumar yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi da ke cewa ana danniya da murɗiya a cibiyar. Kafin waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Mukaddashin shugaban hukumar tsaron cikin gida Amurka a jiya Lahadi ya kare sabame da jami'an hukumar suka kai a wasu masana'antun sarrafa abinci a Mississippi da zumar neman ɗaruruwan bakin haure da ba su da takardar izinin zaman kasar. Amma kuma ya amsa cewa lokacin da aka kai samamin bai dace ba saboda 'yan kwanaki kalilan ne kawai bayan wani harbin da ya auna kuma ya kashe Hispaniyawa 22 a wani harin harbi na kanwa wada wabi a El Paso na jihar Texas. Kevin McAlina ya faɗa a wani shirin gidan talabijin NBC mai suna Meet the Press cewa daga cikin mutane 680 da aka kama a samamin a kamfanoni guda biyar, 200 daga cikin su wato sun aikata manyan laifuka, don haka za a ta sake su zuwa ƙasashensu na haihuwa. Wasu hotunan talabijin da aka nuna ya nuna yara suna kuka a lokacin da aka kama iyayensu aka tsare su a cikin samamin, kuma za a wato ba za su iya dauko su daga makaranta ba bayan da aka kammala karatu a ranar Laraba da ta gabata. Ya ce an sake mutane 32 a cikin wato sa'a daya, kana aka sake 270 a cikin wuni guda galibi saboda kula da 'ya'yansu. 'Yan sandan Hong Kong sun yi amfani da barkonun tsohuwa akan masu zanga-zanga a jiya Lahadi a wasu wurare biyu a birnin, waɗanda suka hada da Sham Shui Po da kuma wata babbar kasuwar gunduman Causeway Bay. Muna fatan duniya ta san cewa Hong Kong ta yanzu ba Hong Kong ɗin da ta sani ba ne, abinda wani daga cikin masu zanga-zanga ya gaya wa kamfanin dallancin labaran na Associated Press. Jama'an China sun bayyana rashin jin daɗin su akan kira da sakataren harkokin wajen Burtaniya Dominic Raab ya yi wa shugaban Hong Kong Carrie Lam a ranar Juma'a a game da masu zanga-zangan. China ta bukaci cikin mutunci Burtaniya ta gaggauta daina ayyukanta na tada rikici a Hong Kong, kana kuma ta daina tsoma bakinta a harkokin China, inji wani mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen ƙasar China. wasu kungiyoyin jin kai sun ceto karin mutane bakin haure 81 a ruwan Libya a jiya Lahadi, lamarin da ya kai adadin mutanen da aka ceto su daga tekun turaren Juma'a zuwa 211. Kungiyar Doctors Without Borders da haɗin gwiwan SOS Mediterranean sun yi aikin ceto ne a wani da wani jirgin ruwa mai dauke da tutar kasar Norway mai suna Ocean Viking. Akasarin mutanen da aka ceto tsakanin kwanaki uku ɗan maza ne daga kasar Sudan, ciki har da mutane 81 da aka samu su a cikin wani karamin kwale-kwalen roba. Ma'aikatan jirgin ruwan Ocean Viking sun ce wanda suka shaida al'amarin suka ce mutanen da suke cikin kwale-kwalen roban da ya sace sun barke da murna a lokacin da aka gano su za a ceto su. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani shahararren dan wasan takobi mai suna Race Imboden ya ce bai na damar durkusawa ya wato maimakon ya tsaya a gaban tutan Amurka a wurin wasannin nuna kishin Amurka na Pan American da aka yi a Lima. Imboden yana cikin ƴan wasan takobi da ke fuskantar takunkumin Olympic na Amurka sakamakon matakan bore da suka dauka yayin hidimar bayar da lambobin yabo. Bakar fatar ba Amurka mai wasan jifa mai suna Gwen Berry ta mika hannun jinjina tana rera takin Amurka a lokacin da kungiyar ta ke hidimar wannan gasar na ranar Asabar. Imbodi ya fada wa talabijin CNN a jiya Lahadi cewa harbe-harben kan mai uwa da wabi a makon da ya gabata a El Paso da kuma Dayton yayin da yake a kasar Peru su ne dalilan waɗannan kalubalantar da suka nuna wurin wasannin da aka yi a ranar Juma'a. Masu neman shiga takarar fidda gwani a jam'iyyar Democrat a jiya Lahadi sun caccaki shugaban Amurka Donald Trump akan sake aikawa da wani sakon Twitter na wata jita-jita bara tushe game da mutuwar hamshakin attajirin Amurkan nan da ake kira Jeffrey Epstein wanda ake ganin shine ya kashe kansa a gidan yari. Da yammacin ranar Asabar, Trump ya aike da wani sakon Twitter na raɗe-raɗe game da mutuwar Epstein. Kana shi kuma ya sake tura wani sakon jita-jitan cewa tsohon shugaban Amurka Bill Clinton yana da hannu a wannan kisa. Masu neman yi wa Democrat takara a zaɓe mai zuwa da suka haɗa da Beto O'Rourke da kuma Cory Booker a jiya Lahadi sun caccaki shugaban ƙasar. Wannan misali ne irin halaye na shugaban ƙasarmu wanda yake amfani da mukaminsa na amanar ƙasa yana kai hari akan abokan adawansa yana yada batutuwa marasa tushe, inji O'Rourke yana fadawa CNN.
Ba ga da baba ya kuma makeri da karanto labarai. Toma da labarin faro takon a jihar Plateau, Nigeria, inda gamayyar hukumomin tsaro da ke jihar ta kaddamar da wata cibiyar tattara bayanan sirri kuma cikin gaggawa don tsaron rayukan jama'a musamman lokacin bukukuwan ibada. Wakilinmu Zainab Babaji na dauke da karin rahoto.
Cibiyar wacce ta haɗin gwiwa ne tsakanin 'yan sanda, sojoji, jami'an tsaron farin kaya, hukumar shige da fice da sauran hukumomin tsaro za ta rika karɓan bayanai ne kai tsaye daga ɓangarorin hukumomin tsaron da al'umma don ɗaukan matakan gaggawa da daƙile duk wata wutar rikici da ka iya aukuwa. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Plateau DSP Mataya Stena ya ce cibiyar ta kasance da muhimmanci saboda matsalolin tsaro da ake samu musamman ma lokacin bukukuwan ibada.
We are doing this in order to harmonize our differences.
Kakakin 'yan sandan na jihar Plateau ya ce mun yi haka ne don mu dinke bambance-bambancen da ke tsakaninmu mu kuma dunkula jami'anmu da kayan aikin mu wuri guda don tabbatar da tsaron lafiyar jama'a da dukiyoyinsu. Na tarar da waɗansu da suke shagulgulan sallar.
Sunana Aliyu Sha'ibu.
Ya aka yi sallah?
Sallah dai lafiya ƙalau. Wallahi na ji dadi sosai, Allah ya maimaita.
Sunana da Jusani.
Sunan ki fi akai sallah.
Lafiya. Hello. Assalamu alaikum. Sunana Walida, asalin sunana Aisha. Ina ce ƴan uwana musulmai farin cikin zagayowar wannan babban sallah. Allah ya maimaita mana, Allah ya sa mu ƙara ganin ta inda tsawon zai.
A bangare guda kuwa malaman addinai sun yi huduba ne kan muhimmancin zaman lafiya. Limamin babban masallacin Jos Sheikh Muhammadu Lawal Adam yayi magana ne kan batun zaman lafiya da haƙƙin shugabannai.
Wannan sallah da aka yi tana nuna mana cewa zaman lafiya ne.
Akwai matsalolin tsaro musamman a ƙasar Najeriya. Me ya kamata jama'a su yi musamman wannan lokaci?
Kamata ayi ta'addu'a. Su kuma shugabanni su ne masu babban aiki a cikin wannan al'amari. Ainihin dama wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda iga ana yin abin da bai kamata ba a cikin al'umma to mutum isa hannu ya hana abu. Kaga wannan sa hannu a hana abu aikin shugabanni ne. Mutum ba shi da dama to shikenan sai sa harshe yi wa'azi a daina abin da ake yin nan fa haramun ne, Allah ya hana a daina.
Shi ma shugaban ɗarikar Ekwa ta ƙasa da ƙasa Reverend Stephen Panya Baba ya ce kamata ya yi hukumomi su sauya fasalin yadda suke gudanar da harkar tsaro.
Ya kamata mu gan gwamnati ta kawo waɗanda za su iya aiki domin makanta wannan abubuwa bala'i da maya su koma ƙasarmu a Najeriya. Don haka muna addu'a Ubangiji Allah ya ji tausayinmu a wannan ƙasar. Muna wa'azi a kan zunubi, amma dole a duba abin ba daga fannin wa'azi kadai ba, har ma ta fannin gwamnati. In ma abu ma ya sha karfin gwamnati Najeriya ne, to sai a nema taimako daga can kasashen waje.
A halin da ake ciki dai an gudanar da bukukuwan sallah cikin kwanciyar hankali a fadin jihar Plateau. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To muna ƙara yi ma al'umma musulmi barka da sallah da kuma fatar Allah ya maimaita mana. Kungiyar 'yan arewacin Najeriya mazauna Amurka da ake kira zumunta ta kammala taronta na ƙasa da ƙasa karo na 27 tare da kira ga masu hali baiwa su haɗa hannu wajen inganta rayuwar matasa. A cikin hirarsa da sashen Hausa, shugaban kungiyar Philip Moses, wanda aka sake zaɓa wani wa'adin jagorancin kungiyar karo na 2, ya bayyana inda taron ya bada ƙarfi bana.
Taken wannan taron na wannan shekaran ya kasance akan tattalin ƙarfafa cigaban matasa na rungumar akida da dogaran kai, saboda neman yadda za mu tabbatar da matasanmu a gida suna samun abin yi da kuma abin kai da zai tabbatar da rayuwarsu.
To tsarin ilimin Najeriya, masu kula da lamura suna ganin cewa tsari ne wanda baya karfafa dogaro ga kan nan da kuke jaddadawa a wannan taron. Ya ne kake gani mai karamin karfi zai iya amfana da wannan takin taron ku na har su iya dogaro ga kai kamar yadda ku kuke bayyanawa?
Eh, to ainihin abin da muke so mu shine wato bayan da mun ilmantar da jama'a bisa ga hanyoyin da matasa za su nemi tattalin karfafa kai, to burinmu ne shine mu nemi hanyoyin da za mu sa su akan hanyar fara jari, duk neman wani jari da za su yi, sai da za mu tallafa musu da wani taimako na 'yan kuɗaɗe da za su fara kasuwanci.
Na san dai kuna da wannan shiri na tallafawa a fannin ilimi, wanda kuke ba da ɗan taimakon kuɗi ga waɗanda suke makarantun jami'o'i. To ko wannan tallafin ma sai ka ce ba iyakacin waɗanda suke rubuta wasiƙun neman tallafin nan suke samu ba, to ya ne za ku yi ku iya haɗawa da wannan na ilimin da kuke da shi kuke aiwatarwa a halin yanzu da kuma wancan kasancewa ba kuma iya biyan bukatun waɗanda suke neman wannan tallafi daga gare ku ba?
Eh, to burinmu shine duk da taimakon da za mu iya wa su matasa a gida, ko da ma digo ne, amma dai zai kasance cewa muna dai taimakawa duk da imma da kuma kokarin da za mu iya yi. Wannan kuma na hanyar madogarin kai na tattalin karfafa cigaban matasa, muna so mu kikiro wani asusu da zamu ci gaba neman gudumawa da kuma taimako da kuma tattali da zamu yi mu hadin kai saboda talafa matasa nan hanyar neman jari akwai kuma wani in ma ya kasance mu sa su cikin koyon sanawoyi da zasu yi saboda mun sani cewa akwai rashin aiki a gida dalibai sun ga makaranta haka cewa ba aiki to gure mu ne mu gani inda ma za mu sa su in ma koyon sana'a za su yi sai mu taimaka mu tallafa musu da ɗan kuɗaɗe da za mu sa su koyon sana'a su fara yin wani hanyar jari akwai hanyoyi da na tallafawa da dama da za mu wannan tattalin karfafa matasan nan za mu buɗe musu ido mu sa su hanya kaga akan cewa ba wai ka ba mutum kiwo amma ka gaya mishi koya mishi inda zai je ya kama kifin da kanshi
yanzu dai muna hira da kai a wannan gidan radio to da dama za su ji an yi haka in ba ta hanya irin haka ba da dama ba su san ma an yi ba to wato kuna da wani shirin kai wannan taro misali a gida Najeriya inda matasa za ku bude kofa duk wanda ya iya zuwa ya zo ya saurara kai tsaye a kuma nuna masa hanyoyin da za su iya cimma wannan guri
ai burinmu ne mu kai wannan taron gida din daman shekara mai zuwa muna hangen ko in Allah ya kai mu watakila mu zo gida amma za mu yi shi a nan jihar Texas amma shekara da zai gabata muna so mu kawo wannan taron gida saboda bunƙasa wannan taron mu kuma jawo matasa su samu kasancewa da kuma mutane da ke mazauna gida su ma samu hanyar kasancewa saboda mun la'akari da cewa ba kowa yake samun zuwa nan America ba samun hanyar zuwa ma na da dan wuya saboda idan muka kawo wannan taron gida kin ga zai bude hanya da jama'a da dama za su samu kasancewa to gure mu kenan
to kowace shekara kukan kuma gayyaci gwamnati wannan taron ainihi banda kasancewar su manyan baki ina fa'ida gayyata su musamman ga talakawa domin akwai da dama da suke gani yawan kwamishinoni yawan mataimaka da suke zuwa da su dinnan kamar bannan kudin talakawa ne ya wannan zai amfani talaka Philip Moses shugaban kungiyar ƴan arewacin Najeriya mazaunan Amurka da ake kira zumunta sai ku kasance tare da mu a shirin na hantsi domin jin amsar wannan tambaya da kuma yadda yankin zai amfana da taron da ta dalilin halartar gwamna Simon Lalong na jihar Plateau wanda ya zama babban bako to har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda agogon mu a nan Washington ke cewa karfe 1:16 na asuba ga shirin mu na gaba
Assalamu alaikum. Masu sauraro da fatan ana ci gaba da yin shagulgulan bikin babbar sallah lafiya. Allah Ubangiji ya bada lada ya kuma maimaita mana. Shirin ciki da gaskiya wanda ke binciko bayanan cin amana da zarraniya da zamba cikin aminci don tabbatar da adalci da kare haƙƙin ƴan adam. A wannan karo zamu duba korafin wasu ma'aikatan hukumar hana sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta Najeriya NDLEA kan kuncin yanayin aiki da suka ce suna fama da shi. Da hakan ya hada da rashin karin girma da koran ma'aikata da kuma rashin kayan aiki ciki har da amfani da bindigogin da aka yi amfani da su tun yakin basasa ma'aikatan sun zargi musamman tsohon shugaban hukumar Malam Ahmadu Giyadi da ya yi aiki tsakanin shekarar 2005 zuwa shekarar 2015 da rashin tabbaka abin kirki a hukumar din kaɗe da koran ma'aikata da yi ku kasance da mu cikin shirin sunana Sarkin Hashim Umar farko ga amsar zargin koran ma'aikata a matsayin mafi ingancin aiki in ma akwai shi da Malam Ahmadu Giyade yayi kafin mu kawo muku amsoshin Ahmadu Giyade yanzu ga korafin ma'aikatan ta bakin ɗaya daga cikin su wanda saboda dalilan kariya bai ambata sunansa ba
kai ma'aikacin wace hukuma ne?
Ni ma'aikacin NDLEA ne, hukumar masu yaki da fatauci da shan miyagun kwayoyi.
Menene tafi da kai a wannan ofishi na muryar Amurka?
Wato abin da yake tafi da ni damuwa ne suka mana yawa. Mun kai makura ne yanzu domin gaskiya idan muka yi sake ƴaƴan da zamu haifa ma ba za su yafe mana ba. Tunda ya kasance cewa mun yi aiki a hukumar, to waɗansu mu yawanci sun kusa ma retiring daga aikin, amma aikin a inda muke yanzu ba ta da kan gado gaba daya.
Me yake nufi?
To yanzu mun kai gaban da a cikin ma'aikatan mu waɗansu sun soma retiring, sun kai lokacin barin aiki, amma har yanzu gidan jiya muke. Hukumar nan yau shekaran ta kusan 29 zuwa 30, amma har yanzu maganan da muke yi ba mu da wani a cikin mu wanda za a ce ya cancanci a bashi shugabancin hukumar nan. Kuma daga dukkan alamu in ba daga cikin ma'aikatan aka samu ba, duk waɗanda ake kawo mana su su zo ne su ci arziki su kama hanya su tafi abinsu.
Ba ka ganin cewa kila kwarewar su yasa aka ba su wannan aiki su shugabanci wannan hukuma ta kuta NDLEA?
To me yiwa suna da wata kwarewa wanda mu ba mu sani ba, amma a namu aikin ba mu ga kwarewar su ba. Domin me mu duk wanda yazo abin da ya ga dama yake mana ya kama hanya ya tafi. Alal misali akwai chairman din da yazo jiya ɗe yazo yi shekara 10, ka kira shi ka tambaye shi. Akwai tsuntsiya da ya bari a legacy sunansa wanda ana iya tunawa da shi in ban da kora da yi, ka kira shi ka tambaye shi.
Kana nufin bai ayyukan ci gaba da inganta wannan hukuma ta NDLEA ba a cikin shekarun nan guda 10 da yayi kafin ya bar aiki?
To a shekaru 10 da yayi dai mu dai bai mana komai ba, inda yazo ya same mu haka ya tafi ya bar mu, sai dai illa kora da yayi. Kuma ka kira shi ka tambaye shi. Domin me mu gaskiya yanzu halin da muke ciki muna ganin shugaban kasa ne kawai zai iya kubutar da mu.
Shin takamman mai ta me da menene matsalolin ku?
Madalla kaga na daya muna da matsaloli. Na daya maganan aiki ma kanta tukunna, mu soma daga ita kanta aikin. Ita kanta aikin yanzu a matsayin mu ya kamata a ce muna da kayan aiki. Bari ga ya maka kaga mu alal misali a jihohi 36 nan da Abuja akwai jihan da kusan mota ɗaya take da shi na aiki gaba daya. Akwai jihohi wanda idan kaga suna da aiki kayan aiki alal misali mota na aiki, misali Kano, in ka je ka bincika zaka ga gwamnatin Kano ne ta taimaka, federal government ita ba ruwanta da mu. Kaga halin da muke ciki na rashin aiki, kaga civil defense ba a musu haka, DSS ba a musu haka, immigration ba a musu haka, road safety ba a musu haka, custom ba a musu haka. Mu ba mu san meye yasa gwamnati bata damu da mu ba.
Shin kana nufin moto shine baku da koko bindigogi da sauran abubuwan aiki kamar kayan sadarwa?
Yawa kayan sadarwa ba mu da ita a ce yau ga kayan sadarwa namu wanda zamu zauna a ce alal misali kaman waɗanda suke guraren da ake da damuwa kaman na noman taba haka da sauransu. Ka shiga daji wannan ku ya bata inda za ku same shi ba za ku san inda za ku yi ba. Ko kuma alal misali a ce ku yi katari bata gari wanda suka yi noman nan sun toshe ku a daji, ku ce kuna neman maybe reinforcement ko daga can headquarters ku, ba ku da communication din da za ku yi. Illa communication din ka handset din ka, kuma wani sa'in ka shiga wani gurin babu network, ba motocin aiki, babu communication gadget, babu bindigogin ma wanda muke da su yawanci outdated bindiga aka kawo mana, yanzu an wuce zamanin wannan.
Kuma tsofaffin shekara kenan.
Tsofaffi sun tsufa, kana iya zuwa ka je ka tabbatar a gwada maka irin bindigogin da muke amfani da su. Akwai wata tsohuwar bindiga da aka yi yakin Biafra da ita, ana ce mata SNG. Ina tabbatar maka in ba kuskure ne ba a jami'an tsaron kasar nan mu kadai ne muke amfani da ita. Saboda haka shugaban kasa ya tausaya ya taimaka, in dai ba ana so Najeriya ta shiga halin da aka shiga bane na ƴan boko haram ya kasance baya ta mamaye ko ina ba, to tun dare bai ba shugaban kasa ya taimaka yayi wani abu.
To ya batun karin girma?
Batun karin girma ina iya tabbatar maka da cewa akwai waɗanda tun 2001 tun shekaran 2001 akwai wanda har yau ba a kara masa girma ba zuwa sama. Kaga akwai 2001-2003 har zuwa nake jin last one din was 2004 ne ko 15. Yanzu maganan nan da muke yi sun ce za a je a yi jarabawa. Jarabawan da ake yi ka tambi ƴan sanda da sauran jami'an tsaro, promotion course ake cewa ba promotion exam ba. Promotion exam zaka je kai paper ko darussuka za a ce guda biyar zaka yi ka ga mun a wani jami'a ne aka ce pass mark 50 sannan in ka samu 49 ka fadi sannan a papers guda biyar din nan alal misali in aka ce ka samu paper ka samu 100% anan nan ka samu 78 nan ka samu 90 nan anan hudu ka samu let's say ka samu 65 amma su sun ce cut out mark din su passing din 60 ne anan karshe idan ka samu 49 da rabi ka fadi to bari baka misali akwai lawyer wanda ya shekara 5 yana karanta law ya shekara 1 ya je law school ya dawo yau yana aiki a NDLEA ba yi da laifin komai ba query ba komai wai ya je ya rubuta jarraba wannan na promotion wai a law a ainihin inda yake aikin wai ya fadi wani irin jarrabawa ne ake kawowa a ce wai lawyer da ya shekara 5 ya je shekara 1 na kwarewa a law school wai ya zo ya fadi a NDLEA law kuma lawyer nan yana musu cases a kotu akwai dai abun dubawa abun cika mu muna ganin yawancin jarabawan nan akwai waɗanda ake musu bita da kulli
to idan muka koma batun yanayin aiki a wannan hukuma taku ta NDLEA yaya aikin ke tafiya
aiki dai muna tsaye waje ɗaya ne chak ba ta tafiya rashin tafiyan ta ko ya taso daga rashin shugabanci na gari da bamu da domin za a ce kana ma'aikaci za a maka transfer ba a baka kokobo ba kana ma'aikaci za ka je wajen aiki ka samu hatsari ba mai lura da kai kana ma'aikaci za a ce yau akwai waɗanda ƴan uwanmu wanda Allah ya sa sun cika Allah musu rasuwa ko a bakin aiki ko rashin lafiya ta din nan da nake maka ka je ka bincika daga shekara 5 zuwa yanzu mutum nawa iyalinsu suka samu haƙinsu da aka biya su babu ko mutum daya yanzu mun kai waɗanda suke retiring din ma akwai wanda suka retiring har yau anini ba a basu ba matsalolin sun mana yawa
to amma gwamnatin tarayyar Najeriya ta kafa wani committee karkashin wato Brigadier General Bugo Marwa mai retire domin ya dudduba irin ayyukan da kuke gudanarwa kuma ya ji irin koki-koki baka ganin cewa ana aiki akai halin yanzu
to mu dai mai girma Murabus General Buba Marwa mun samu labarin an kafa committee amma mu muna ganin ko da yake ba mu ga report din sa ba amma muna ganin ƙarshen ta za a yi kitso ne da kwarkwata
me hake nufi
yawa domin mun tabbatar da cewa shugabannin mu ba za su ga masa ainihin matsalolin da muke ciki
Warfin ma'aikatan hukumar hana sha da fatauci miyagun kwayoyi ta Najeriya NDLEA kan kuncin yanayin aiki da suka ce suna fama da shi to saboda karancin lokaci abinda zamu iya kawo muku a yau kenan idan Allah ya kai mako mai zuwa zamu kawo muku cigaban warfin ma'aikatan kafin mu ji ta bakin waɗanda ke da alhakin tafiyar da wannan hukuma da ma martanin tsohon shugaban hukumar Giyabi kamar yadda aka saba yanzu amarjin duk waɗanda aka ji muryoyin su musamman ma Hassan Umar Tambuwal wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku da Nasiru da Meli Kaya ni Sarfi da Hashin Gumulke cewa muka sance lafiya
ka gaida Sarfi Lu masu saurare kafin mu ci gaba ka ko karkare ga takaitattun labarai
Masu nazarin sararin samaniya sun ce duniyar za ta shiga wani falaki da za iya gano burbushin wasu duniyoyi da suka tarwatse wanda za iya hango su a bangaren arewacin duniya daga daren jiya Lahadi zuwa safiyar yau Litini da ma daren Litini zuwa safiyar gobe Talata An samu burbushin duwatsun ne a lokacin da duniya ta shiga cikin wani zango mai yawan buraguzai sakamakon tarwatsewar duniyar za ta shiga wannan falaki mai buraguzai ne a ta shiga ne a cikin watan Yuli amma a ƙarshen wannan mako zai yi tsadani za a ga kuma wato rububin duwatsun sau 50 a duk awa daya duniya za ta fita cikin wannan fili mai buraguzai a ƙarshen watan Agusta a cewar hukumar kula da binciken sararin samaniya ta NASA ta yada wannan labari kai tsaye ne a talbijin daga Huntsville da kuma Alabama za ta kuma kafe labarin akan shafinta na Facebook Mukaddashin shugaban hukumar tsaron cikin gidan Amurka jiya Lahadi ya kare samamin da jama'ai hukumar suka kai a wasu masana'antun sarrafa abinci a Mississippi da zummar neman ɗaruruwan bakin haure da basu da takardun izinin zaman ƙasar, amma kuma ya amsa cewa lokacin da aka kai samamin bai dace ba saboda ƴan kwanaki kalilan ne kawai bayan wani hari wanda aka kai a yankin El Paso.
To a gaishe ka masu saurare na muka kammala shirye-shirye na safiyar yau, amma kada ku nisa nan da sa'a 1 da rabi zamu sake cikowa da shirinmu na hantsi lokacin da zamu kawo muku ci gaban hiranmu da shugaban kungiyar zumunta Philip Moses da kuma shirin da rashin tayi na Mahmud Ibrahim Kwari. Yanzu a madadin kowa da kowa alheri, ke muku fata alheri ko kuma da hantsi, idan Allah Ubangiji ya nuna mana.